yanzu hankula sun fara karkata ne game da makumar ɗan ƙungiyar na zaman sauya musu ra'ayi tare ma da wanke su daga aƙida da tsanar da ta kai su cikin aikin ta'addanci. Wannan matakin ne ma ya kai gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar tarayyar Turai fitar da sabbin dabaru na sauya musu tunani, wanda kuma tuni ma rundunar sojin ƙasar ta kafa wani sansani na sauya aƙidar 'yan Boko Haram. Da koya manazarta ke kallon wannan yunƙuri na gwamnatin ƙasar ke yi a yanzu, Malam Usman Garba Santurake, wani manazarci ne a Najeriya, na maganin kulliya ka iya bin kuɗin sabulu.
Abinda gwamnati ta fara na mayaƙan dakarun Boko Haram abu ne mai kyau, amma kuma abu ne zarace mai kyau, saboda gaskiyar magana shi ne akwai wayanda ba wai su suna da aƙidar Boko Haram ba ne, akwai wanda aka tilasta wa shiga, abinda mutum yake ce an yi conscripting nasu. So ya tsari da gwamnati ɗauka yana kyau, amma ko ba wai za a yi abin da aka saba a Najeriya ba, Najeriyan factor. To abin da ya kamata gwamnati ta yi a wannan tsarin da ɗauka shi ne ta tsaya a kan kafa sosai, ta tabbatar cewa mutanen nan wanda suka ce ko sun yi saranda ne ko sun yi mene, ana so a dawo su cikin al'umma, a integrate nasu yanzu zuwa ya zama to wannan mutanen da gaske sun bar wannan abu.
To sai dai kuma yayin da wasu ma ke ganin alfanun wannan yunkuri, wasu 'yan kasar kona nuna ɗari-ɗarinsu ne.
Lokacin da suke karkashe mutane ba su tuna cewa za su tuba ba. Ai, wasu daga cikin wanda aka kama akwai wanda yake cewa shi bai isa, ba isa a sa shi wani abu sai dai a kashe shi. Kaga shi ko sun kashe shi, watakila Allah zai sassauta masa tunda yaƙi ya je ya bi ra'ayinsu. Amma tunda har ka bi ra'ayinsu ka zo kuma aka kama ka, ko kuma an matse ka, kaga za ka shiga hannu ka ce ka tuba. Yanzu a kaddara sun tuba, an zo an sake su a cikin al'umma. Ni da ban taba shiga ba, sai na zo wuri ɗaya muna zama da shi, sai in ce ai wannan tsohon kaza ne, wannan tsohon kaza ne. Kaga irin wannan zai dinga tada hankali har ya sake tunanin cewa
wannan sabon tsarin mako na zuwa ne a daidai lokacin da ɗarura na 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke zubar da makamai da kuma mika wuya biyo bayan nasarar da dakarun ƙasar ke samu, wanda hakan ke da tasiri wajen kakkaɓe burbuɗin matsala tsakanin al'umman yankin arewa maso gabas ke ma fuskantar ɗaɗɗara sabuwa ta rayuwa a gidajensu. Da ke ƙarin haske wani malami da ke tallafa a wannan shirin na sauya tunanin 'yan Boko Haram ke hannu, wanda bai son a ambaci sunansa, ya ce sannu a hankali fa suna samun nasarar sauya tunanin 'yan ƙungiyar.
To mun da muke tare da su alal haƙiƙa gaskiya alhamdulillah ana samun ci gaba. Domin kasance al'amura a zuciya yake, amma wanda ya bayyana mana gare mu gaskiya suna fahimta, kuma wasu suna dana su ne, wasu in muna karantar da su suna kuka ma, suna hawaye, suna tunanin cewa lallai baya an cutar da su ko kuma sun cutar da kansu saboda mai, saboda ba su fahimci ainihin al'amuran yadda yake ba.
Kuma da menene dai hukumomin ƙasa da ƙasa na maganin fa akwai buƙatar irin wannan aiki a ƙasashen da ke fama da matsalar ta'addancin Boko Haram? Mr. Sajjani na ƙungiyar tarayyar Turai na maganin fa za a samu babban tasirin sauya makomar ɗaruruwa na 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke mika wuya. Ya ce ai akwai ɗaruruwa ko kuma dubban waɗanda ke cikin tare kayar bayan, kuma ke da tunanin tada hankali kamar yadda muke gani a kwanakin nan, inda kakakin soja ke cewa wasu na mika wuya. To maganar ita ce ya za ka yi da irin waɗannan mutane? To fa dole a ɗauki mataki na sauya tunaninsu, a cewar jami'in na tarayyar Turai. Yanzu kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin tasiri da kuma nasarar da za a samu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.